Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a farkanmu da wannan lokaci Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin a cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 12 ga watan Mayu shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Babbar jam'iyya mai mulki a kasar Afirka ta Kudu ANC ce ta lashe zaben da aka gudanar kamar yadda hukumar zaben kasar ta tabbatar jiya Lahadi jiya Asabar. Amma farin jinin jam'iyyar ANC ya ragu a zaben da aka gudanar ranar Laraba ba kamar wanda ya gabata ba. Yawan waɗanda suka kada ƙuri'unsu bai kai yawan na zaben da ya gabata na shekarar 2014 ba. Wannan karan mutane kashi 66 cikin 100 ne suka fita zabe daga kashi 73.5 cikin 100 na zaben da ya gabata. Raguwar farin jinin jam'iyyar wata alama ce da ke nuna mutane ba su gamsu da cin hanci da rashawa da ake samu a cikin jam'iyyar ANC ba. Da kuma nuna bambance-bambancen kabilanci da ake samu a fadin kasar. ANC ta lashe baki ɗaya zaben yan majalisu 6 da aka yi tun daga lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994. Jami'ai Afghanistan sun ce an kashe wata fitacciyar 'yar jarida gidan talabijin a birnin Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida Nasrat Raimi ya ce an harbe Mina Mangal a Kabul gunduma ta 8 da misalin karfe 7:20 na safe ranar 11 ga watan Mayu. Wasu masu tsaron shaguna da suka shaida harbin sun faɗi cewa wasu mutane biyu ne akan babur yayin da Mangal ke jiran mota. Shaidun suka ce dan bindigar daga kan babur yayi harbi har su hudu a sama domin ya rikita mutanen da ke kasuwar sannan ya harbi Mangal sau biyu a kirji. Ita dai Mangal ta yi aiki shekaru sama da 10 a matsayin mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin na Ariana TV. Haka kuma tana da wani shafin kafin sadarwa da ke tattaunawa batun 'yancin mata a Afghanistan na yin aiki da kuma zuwa makarantar mata. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a a Pakistan sun ce wasu gungun 'yan ta'adda sun afka wani babban otal jiya Asabar a kusa da tashar ruwa ta Arabian Seaport da ke birnin Gwadar. Suka kashe wani mai gadi ɗaya. Rundunar sojojin Pakistan ta ce jami'anta ne cikin gaggawa suka zage 'yan bindiga ɗauke da makamai wanda hakan ya ba da damar kwashe dukkan mutanen da ke cikin ginin. An yi musayar wuta ta kusan sa'o'i 3 an kashe dukkan 'yan bindigar kuma jami'an tsaron Pakistan suna gudanar da wani bincike da watakila a samu waɗanda suka shirya harin. Wata ƙungiyar 'yan aware mai suna Baluchistan Liberation Army BLA a takaice ita ce ta ɗauki alhakin harin ta kuma fitar da wasu hotunan 'yan bindigar da suka kai harin su hudu a kafofin sadarwa suna mai cewa su ne suka kai harin sai dai har yanzu ba a tabbatar da sahihancin wannan sanarwar ba. A ɗaya bangaren kuma jami'an Pakistan da Majalisar Ɗinkin Duniya binciken wata sabuwar ɓarkewar annobar ƙwayoyin cutar HIV a gunduma ta Kudu inda kusan mutane 400 suka kamu ƙasa da mako biyu. Jami'ai sun tabbatar da jiya Asabar cewa kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka kamu yara ne ƙanana, kusan rabinsu 'yan ƙasa da shekaru 5. Kafofin yaɗa labaran yankin ne suka fara bayar da rahoton wannan annobar mako biyu da suka gabata a birnin Larkana, gunduma a lardin Sindh, wadda daman can ta taɓa samun ɓarkewar annobar ba wajen sau 3 a 'yan shekarun baya. Ana zargin wani likita da ke yi wa mutane allura da allura ɗaya yana yaɗa ƙwayoyin cutar HIV mai karya garkuwar jiki. Gwamnatin yankin dai ta tura tawagar ma'aikatan lafiya zuwa gundumar da ke da yawan mutane miliyan 1.5 domin bincike da ɗaukar matakan da suka kamata ciki har da samarwa da mutanen da suka kamu da cutar kulawar gaggawa da kuma daƙile yaɗuwar cutar. Daga ƙarshe ɗan ƙabilar Houthi na ƙasar Yemen sun fara janyewa daga tashoshin jirgin ruwa na Hodeida da Salif da kuma Ras Isa kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada. Michael Losgard, chairman ɗin kwamitin kula da batun janyewar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa, ya bayyana ranar Juma'a cewa za a fara wannan janyewar a kuma gama ranar Talata. Ya ce ƙungiyar jin ƙai ta RCC ta yi marabalale da wato retain da ƙabilar Houthi ta yi. Losgard ya ce wannan mataki shi ne abu na farko da aka yi shi a zahirance, tun bayan da aka cimma yarjejeniyar da Hodeida. Wadda ta tanaji kwanci da mara tsakanin bangarorin da ke yaƙi a Yemen da kuma janyewar wato mayaƙa daga tashoshin jiragen ruwan guda uku.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo labarun zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Gara kamarawa mai ilimi baya ya tsaya zabe lokacin da za a kammala wa'adin gwamna, yanzu gwamnan Borno Kashim Shetima. Wannan karo APC ta yi tsari mai kyau da zai ba ta nasarar gwanayenta su samu madafun ikon majalisar dokoki ta tara, yanzu dan majalisar wakilai tun 2007 Musa Sarkin Adar. Mu dai muna son a bar mu fidda gwaninmu da kanmu a majalisar dattawa, yanzu dan siyasar APC Arewa maso gabas Umar Shabuki. Waɗannan da wasu ra'ayoyi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. A tsarin mulkin Najeriya masu riƙe da kujerar zartarwa ta shugaban ƙasa da gwamna ka iya wa'adi biyu ne na tsawon shekara takwas, daga nan sai neman magaji. Gwamna Kashin Shetima na Borno na daga gwamnonin da za su kammala wa'adi na biyu a ƙarshen watan nan. Shetima na da ra'ayin maraba a zaɓe ga magajin da ke da zurfin ilimi ko wayewa, shi ne mafi ala ba ɗaukar gajerar katanga mai sauƙin ƙetara ba, ko ko ɗaukar ɗan zani ne ta tadda mu je don zama ɗan amshin shata. Gwamnan na magana ne kan wanda zai gaje shi ba baga na zulum.
Wato kuskure da waɗansu suke shi ne, kaga in za ka bar mulki kowa wanda zai gaje ka za a zo a gaya mishi maganganu kala-kala. Waɗansu suna ganin sun zabi wani mutum mai karamin ilimi wawa sakare za su yi abin da suka ga dama da shi. To shi ka san fa ka ba mahaukaci sanda, ka ba wawa sakare sanda, to za ka dandana ko ɗanka. Amma shi mai ilimi wanda ya san ya kamata, wanda yana da ilimin addini da na bokon da zamantakewan jama'a, wallahi zai wuya a juya shi, don ba a mugun sarki in ji ba Hausa sai mugun ba fade. To fada wannan ya ake fama da su, balle ma ka dauki wani mumu ka bashi gwamna a cikin sati biyu, wallahi za ku yi rangama da shi. Su sabili da haka ya kamata mu dauki mutane na gari, mutane na kore, wanda mun yi imanin Allah ya da za su rige amana, za su kare mutuncin mu. Babban abun shine kai shugaba mai tafiya ma kai ma ka kare mutuncinka. Yaya za ka kare mutuncinka? Ka ba wanda ya gaje kan darajar da Allah ya bashi, dan baka isa ka ba wani mulki ba, Allah ne ke bada mulki.
Wani abu kake fi son a tina da kai a tarihin shekara takwas da Allah ya baka dama kai gwamna a jihar Borno?
To Allah ya bani karagar mulkin Borno a lokacin da ana barazanar zaman lafiya. To ni dai na yi gwargwaron karfi na, Allah ya sa mutane su gane cewa mun yi gwargwaron karfin mu, musamman ma ta fannin ilimi, ta fannin kirkirowa ƴaƴanmu sana'o'in yi, da kuma ta fannin kiwon lafiya. Akwai abubuwa da yawa da na samu dama da zan yi, musamman ma ta fannin gona da kuma ta fannin shuka itatuwa, da Allah bai yi na yi ba. To kurakurenmu dai mu ba jama'a kuri, ba zai yi ka biya kowa bukatunsa ba. Wanda mun yi musu kuskure mun taka su ko mun yi musu, to Allah ya ba su karfi su yafe mana.
Yo ai dama in ba za a samu gwamna da magajinsa su yi zaman sarki da dan galadima ba da sauki, dan misalai da yawa na kai ruwa rana tsakanin tsaffi da sabbin gwamnoni. Shi ko Musa Sarkin Adad da ya lashe zaben koma majalisar wakilai a karo na hudu, ya ce jam'iyyarsu ta APC wannan karo ta kama hanyar karɓar madafin shugabancin majalisar dokoki ta tara da gwanayenta ba kamar yadda ya faru a 2015 ba.
Wannan abin da zan iya cewa ta ga uwar bari ita jam'iyyar APC a 2015 sun ta sami nasara karon farko. Ire-irenmu da yawa mun yi kokarin jawo hankalinsu akan nuna musu nasu ziyarce su yi tsaye su tabbatar cewa an yi da'a da bayyana ga jam'iyya, kuma jam'iyya ta ba da goyon baya ta sami shugabanci a majalisu. Suka yi ma abin rukun su kai na kashi har dai suka kwashi kashi a hannunsu. Yan jam'iyyar APC suka rikide suka koma bitirarru, suka haɗin baki da NPDP aka zo aka zaɓe aka shugabanci wanda ba halattaccen APC ba. To kamar yadda nace sun ga uwar bari, wannan karon darasin da ya faru baya ya sa sun kimtsa kansu lokacin da ya kamata, domin yanzu a galla hedi wata daya jam'iyyar ta fito ta nuna gashawa ga yanda take son a zo a yi zaben nan. Ta yi amfani da tsari irin kamar na lorar da abin da za a kira goyon bayan jam'iyya ga 'yan jam'iyya. Ta yi nuni cewa ga waɗanda take ganin ya kamata a sashi a goranta, waɗanda suka rika mata matsayin shugabannin masu rinjaye a cikin majalisun guda biyu. Dole ne demokradiya sami korafi, wasu suka cewa ba a yi daidai ba, suka ce a yi daidai, amma dai wannan shine tsari halattacce wanda ake a tsarin demokradiya ta duniya, musamman kasar Amerika. Misali, shugaban majalisar dokoki na tarayyar kasar Amerika Nancy Pelosi ta zama shugaban kakakin ɗan majalisar Amerika da aka dawo aka yi zaɓe jam'iyyar Democrat ta sami akasin rinjaye, ta dawo ita shugaban marasa rinjaye a cikin majalisa. Da aka dawo aka sake zaɓe kuma suka sami rinjaye, ta zama shugaban masu rinjaye, da ta sake samun ƙarin rinjaye ta zama kuma ta koma matsayinta na wannan kakakin ɗan majalisa. To in mun ce koyi muke da demokradiyyar ta Amerika wannan muka aro, to don me kuma idan an zo irin wannan waɗansu 'yan jam'iyya za su ce a'a su za su bijire su a jam'iyyar rashin biyayya? Sune shi wanda ke neman shugabanci ya ce ba zai yi biyayya ga jam'iyyar shi ba. To shi wa yake son mai biyayya? Kamar a cikin gidanka ne, kana tare da mahaifinka, amma sai ka haifi naka 'ya'yan, sai zanto kai baki biyayya ga mahaifin naka, ya kake tuwa da naka 'ya'yan za su ma biyayya? Biyayya ba laifi ba ce, kuma biyayya kowane addinin duniya, kuma kowane tsarin na duniya ya yarda da biyayya.
Alhaji Musa, ko waɗanda suke cewa ba wai suna adawa da a tura mukami kamar irin na shi Femi Bajabiya Mila zuwa yankin kudu maso yamma, sannan majalisar dattawa aka tura abin zuwa a arewa maso gabas, wato abin da suke cewa shine a bar mutanen yankunan tunda an tura su kuma su yi zama sai su fidda mutum ɗaya sai su turo shi.
Yanzu a duk ƙasar Amerika Nancy Pelosi ya ce 'yan majalisa sun suka fi mu ƙwarewa a wannan tsarin, duk wani tungatsi da wani zai yi sun raye ne kurum. Aina ba da misali cewa bisa ga dalili na su ne jagorori shugabanni masu rinjayen wani majalisun, kuma ba su nuna kasawa a wurin jagorantar ba. Da sun yi wani abin kunya wanda ba kasa kunya ko ba jam'iyya kunya, to wannan na iya zuwa cewa a'a bai kamata a saka su ba. Ya mutum ya yi abin daidai, kuma suna zuwa ce a'a a ba, to in an ba su dama su yi mai masu kuɗi haka nan masu ra'ayin kansu ne, kuma ya tabbatar maka ko waɗannan irin mutanen ko zaɓen aka yi a yankunan nasu ba za su rinjaye ba.
To akwai wani labarin da na gani ban dai bincika ba, an ce shi kakakin majalisar wakilai ne yanzu Yakubu Dogara zai ba wa waɗannan shugabannin APC mamaki za su ga wani abu na daban kenan.
Muna jiran mu ga abin nan da na daban. Ai, ko wani ɗan kokawa idan ya taho ya ko ya san ya fi kowa raganci a wurin, yakan ce ai shine shago, kuma shine zai zama zakara a wannan tafiyar. Lokaci shine ke nuna, yanda Hausa ke faɗi, rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya. Amma abin nan shine shidatin ƙaho yana ganin cewa akwai kuɗi a hannun shi, domin ya sami maƙudan kuɗi. To idan 'yan majalisar da aka zaɓo daga wurare daban musamman na arewa waɗanda ake iya saya ne za mu gani lokaci ya canja. Ya zai tunanin cewa mutum ya ji wajiyo zaɓe a ƙarshen jam'iyyar APC, ya fafata da ɗan PDP, ya kada ɗan PDP, kuma ɗan PDP ne ya kai shi kotun zaɓe yanzu aka ƙara shari'a, sannan ya tunanin cewa wai yana da wani abin da zai ba ɗan majalisar da ya jawo mai kura zama shugaban majalisar tarayya ta yanzu. Allah ya kai mu lokaci lafiya.
Sarkin Ada, za mu jira da yardar Allah mu ga sabbin shugabannin majalisar a zaben da za a yi bayan watan nan na Mayu. Shi kuma ɗan siyasar APC arewa maso gabas Umar Shabuki Kumo, inda wato jam'iyyar ta tura kujerar majalisar dattawa, ya ce a bar su fitar da gwaninsu da kansu maimakon ambata sanata Ahmad Lawan.
Kuskure ne jam'iyyar APC ta yi na bayan ta tura ko ta ce ga wanda za a zaɓa, kuma wannan ta bayar ta hagu ta zata kwace a dama.
Haka wata kila ta duba kwarewar wanda ta zaben ne shi Ahmad Lawan daga Yobe, wanda ya daɗe majalisar nan za a ce shi ba bakon majalisa ba ne.
A inda kwarewar shugabanci ake nema majalisa ya da koma menene majalisar gawa, babu wanda kai san ɗan Juma Goje a Yaman Nasir. Domin inda mutanen mu sun san waye ne ɗan Juma Goje a shugabanci, wallahi da ma bara ma kawo wani zaɓe ba. Sai dai kawai a ce gashi an ba ɗan Juma Goje, in ana son ci gaban jam'iyyar da kuma ƙasar gaba ɗaya. Kuma ina gaya maka, ko Buhari labarin kansa.
Ai bai kai in an duba yanayin dadewar Ahmed Lawan na majalisar lokacin da shi sanata dan Juma Goje yake matsayin gwamna da minista lokacin Ahmed Lawan yana majalisar.
Ba zama dan majalisa shine iya shugabanci ba, wato shi fasaha da basira na shugabanci ba jimawa bane. Kuma in maganar jima kanan shugabanci ba dan Juma tun grassu da yake siyasa. So kaga idan an ce shugabanci ake so kuma ji mulki ya tafi daidai talaka ji dadi a kasa babu kaman dan Juma Goje. A bar dan Juma Goje wannan kujera in har mu Najeriya muna so mu samu karin ci gaba irin especially shugaban kasa bukatun da yake bukata na farfadura karkara da raya Ibrahim da sauransu dan Juma Goje shine fi kowa cancanta domin Allah ya bashi wannan basiran batun yanzu ba. Ya kai na sun shaida ne yayi gwamna har yanzu sai muke kiran sa mu din yanzu domin shi dan jami'a ta ofita neman abuwa sai an kira shi shi yasa muke kiran sa.
Me yasa kace ni shaida ne?
Eh shaida domin kai ma dan jihar Gombe ne a wancan karnin da aka yi kuma kai zaka bada shaida irin guduma da dan Juma Goje bara a jihar Gombe da kuma Najeriya gaba da lokacin da kuma yake aiki a federal level makanta. So idan har party ta ce ta barwa wannan mukamin wannan wurin mu ta bar mu da halin mu insha Allah na suna ga makanan ka rubuta ka gani in an ci a jaje ka kuranin Allah da zaka ce min na ce maka dan Juma Goje shine da mai shugaba da dan Allah in har party da gaske take dan su cinga mu jami'ar da kuma cigaba al'umman kasa to ta bar mana kayan mu no season mu fidda wanda cancanta da mu ko kuma ta barwa yan majalisar su ce da wanda su ga da mu aje ai layi
shaguki me yasa kai kake ganin shi Ahmed Lawan bai dace da ya zama shugaban majalisar da ta ba don a 2015 ma ya so ya gwada wannan aikin kiyar ta bashi goyen ba
to an ga ganin da jami'a ta bashi goyen baya yan majalisar su kai bai cancanta ba sun bashi goyen baya ne ai rashin cancanta nan tun ga fare sa ba bashi goyen baya yanzu ma ko da san mistake za sake kuma ko yanzu ma jami'an ta nace din wallahi in haka ne da amfani ma fadan hakan sai su bar bukunan cigaba da sarautar aikawai ko ba haka bane in har hakan suke so
haka demokradiya take ta bada dama ga kowa ya bayyana ra'ayinsa inda bangare mai rinjaye dama shi zai zarra yanzu kuma sai ra'ayoyi
suna na manga daga Jinduguri kalmar kuma alkalari nazo wannan fili ne domin in kwantar da hankalin mutanen mu na PDP na jihar Bauchi su gane wasu abubuwan da ake fada musu su toshe kunnan su su yi hakuri dama in aka ce komai ya zo karshe yakan daga hankalin kowa su yi hakuri da wannan sokanan da ake musu da wasu abubuwa da ake fada musu on 29 muna gayyatar kowa ta mun na Bauchi kuma ina mika godiya na mai irin su Bello Kirfi irin su Yakubu Dogara irin su malaman mu haka wanda suka taya mu addu'a domin mu
menene ke ake fada a garin wanda kake ba mu dan yakuri ake
abubuwan da ake fada shine zaka ji an shiga media ana an kama sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi Kauran Bauchi ba da rantsar da shi ba ana tsora ta wasu mutane da dama wanda su ba su fahimci menene alkiblan ake ciki ba me gaske magana ba shi yasa nake so fadakar da mutanen mu da
su wannan kammala zabe ba an kammala zabe an fadi sakamakon zabe kuma tsarin mulkin Najeriya ranar 29 ga watan Mayu ake rantsar da
ake rantsarwa wasu da dama suke shiga suke faɗan abin da ran zuke so saboda su tada hankalin ko su sokanni mutanen mu iya ji za ta kama shi wasu waye da waye yasa nake wannan magana saboda in gaya ma al'umman jihar Bauchi da su gane menene suke yi kuma su gane mai faɗa musu maganan su gane me yake faɗa kuma su gane gaskiyar magana shine ranar 29 sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da ranar kauni iya abin da nake son faɗakar da mutanen mu kenan.
Masu sauraro gaba ɗaya ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasura da Maili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Dakarun Amurka sun horar da takwarorin aikin su na ƙasar Kamaru dabarun bada taimakon farko ko na gaggawa ga waɗanda suka ji rauni a filin daga da kuma yadda za a ɗauke waɗanda suka jikkata daga filin dagar da zimmar ganin an rage adadin sojojin da ke mutuwa a fagen yaƙe-yaƙe. Yaukan wannan bature hoton mu na musamman zai mai da hankali a kai wanda fasara ne daga rahoton wakilin Amurka a ƙasar Kamaru wato Muki Edwin Kenzeka. Sunana Mahmud Lalo.
Kamu a tsirar kamu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana.
Famje Amidu mai shekaru 29 sojan ƙasar Kamaru ne da ke samun kulawa a asibitin Yawunde bayan karaya da ya samu a filin daga a watan Oktoban bara. A cewar shi da kyar ya samu tsira a lokacin da mayakan yan aware suka kai farmaki kan wani sansanin su harin da ya sanadin mutuwar ɗaya daga cikin abokan aikin sa ya kuma raunata wasu sojoji biyu.
Kan kusai ta take da biyu staying up top in a thing.
Yace abinda zan iya tunawa shine na zubar da jini matuka a lokacin da kafata ta hagu ta kare da kuma rauni da naji a ciki na da hannuna na dama.
An dai ce ci ran Amidu ne a lokacin da wani jirgin saman sojan kasar ta Kamaru ya garzaya da shi asibiti. Sai dai akan samu irin waɗanda ba su sa irin ta Amidu ba. A yan shekarun nan kusan sojoji 177 suka rasa rayukansu sanadiyar raunukan da ba su kai shallin da har mutum zai rasa ransa ba saboda rashin taimakon farko a cewar shugabannin dakarun kasar ta Kamaru. Wannan adadi shi ne kashi ɗaya cikin hudu na adadin sojojin kasar ta Kamaru da suka mutu a yakin da suke da ƴan awaren da ke yankin Renan Ingila da kuma yakin da suke yi da mayakan Boko Haram na Najeriya. A wannan horarwa dakarun Amurka na aiki da takwarorinsu na Kamaru domin ganin a samarwa waɗanda suka jikata taimako da zaran sun ji rauni a filin daga. Manje Muhammad, wanda bai bayyana cikakken sunansa ba, na ɗaya daga cikin masu horar da sojojin na Kamaru kan dabarun bada taimako ga waɗanda suka jikata. A cewar shi, horarwar ta haɗa har da yadda za a kwashe waɗanda suka ji rauni ta hanyar amfani da jirgin sama, wato abin da ake kira medevac da kuma casevac.
We talked about the different levels of casevac. So you have your own leg.
Idan muna magana akan casevac, a irin wannan yanayin zaka iya matsar da mara lafiya da kanka. Akwai kunshin kasusuwa da za a iya amfani da su, amma a tabbatar da waɗanda suka ji rauni ba sa zubar da jini a lokacin da za a yi safarar su zuwa wani wuri.
Nuruddin Husaini Magaji, wanda aka fi sani da Nur Albayan, jami'in bada agajin gaggawa ne a kungiyar bada agaji ta Red Cross a Najeriya. A wata hira da suka yi da abokiyar aiki na Daula Salim a shirin yau da gobe a kwanakin baya, ya yi ƙarin haske kan abin da ake nufi da agajin gaggawa ko kuma first aid a Turance.
Shi ne taimakon farko da kake iya ba wa mutum kafin ka kai shi asibiti ko kafin likita ya zo ko kafin mota ɗaukan marasa lafiya ta zo. Za mu ga idan an yi hatsari wanda ya ci kamar na mota ne ko ku a gida ne ko a wurin aiki ko ma a kasuwa ne ko ma a ina ne, ciwukan da ake samu ba su wuce sai mu raba su kashi hudu. Akwai ciwon unconscious, wato mutumin da yake ya suma ko kuma yana gargaran mutuwa. Akwai ciwon da yake na bleeding, zubar da jini. Akwai ciwon da yake na kuna kuma wanda na wuta ne ko ko a abu mai zafi ne kamar dutsen guga ko ruwan zafi ko mai haka ne zafi ko tafasashen ruwa. Akwai kuma karaya. To idan an samu mutum da irin ciwuka haka ko yana da su da yawa ko kuma suna da yawa, farko kana fara kula da wanda yake shi ciwon ya shafi harkan numfashin shi, wanda yake wato ko ya suma ne ko kuma yana gargarar mutuwa unconscious.
A cewar Nuruddin, koyon ilimin ba da agajin gaggawa horo ne da ake yi a aikace.
Shi ilimin a first aid ko agajin gaggawa ilimi ne da ana koyon shi ne a yawanci sai ka zauna ana yi maka kana yi don a duba kurakuran a gani yadda za a gyara maka. Batka ga mai sauraro ya sani, idan an yi hatsari farko ka gane cewa wani irin ma matsayi ko kuma zama ya kamata ka ajiye mutumin nan, a zaure ne, a tsaye ne ko kuma a kwance. Akwai wata kwanciya da muke ce mata recovery position ko kuma kwanciyar hutu. Idan mutum ya zama na cewa yana unconscious bai san halin da yake ciki ba, bai san suwaye a kan shi ba, kuma yana yin numfashi kana kwantar da shi ne a takaice a wannan kwanciyar hutun. Haka idan kuma baya numfashi gaba ɗaya ka duba ka aka danna kirjin shi ne kamar sau 30 haka, sannan an koya maka hura iska shi ma ka hura in ka ga za ka iya sau 2 ka ci gaba da yi sau 30 ka haɗa hannayenka biyu a tsakiyar kirjin.
To a dai watan Fabrairu ne Amurka ta sanar da cewa za ta rage adadin tallafin da take ba Kamaru bayan wasu zarge-zargen da aka yi akan dakarun kasar cewa suna take haƙƙin bil'adama a ayyukan da suke yi. Sai dai Amurkan ta ce duk da rage adadin tallafin da suke ba Kamaru har yanzu akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin kasashen biyu. Kanar Abin Umbozo shine daraktan cibiyar kiwon lafiya ta dakarun kasar ta Kamaru.
La coopération militaire entre les États-Unis et le Cameroun se porte très très bien.
Ya ce horon da ake baiwa sojojin Kamaru alama ce da ke nuna cewa har yanzu akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin Kamar da Amurka. Dalilin kenan da yasa Amurka ta zo tana horar da dakarun kasar domin a rika ceton rayukan sojoji a fagen daga.
Éviter ce que nous appelons les morts évitables.
To akalla dai dakarun kasar Kamaru 30 ne suka amfana daga wannan horarwa wacce sojojin Amurka suka gudanar. Inda su ma ake fatan za su horar da takwarorinsu na cikin gida domin dabara ta yadu.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Afrique, dites-le à un